Hausa na muryar Amurka nake magana daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya kama mu a tashoshin gidajen radio ka masu zaman kanun su da suka hada da amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da Niya FM dake birnin Kwanni. Sai tashar mu ta Biyoyin Afrika dake birnin Yamai akan mita 102.5 a Ghana ana iya kama mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Bamman bako ne ya kullo muku a shirin mu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Wannan ko saboda annobar coronavirus da kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka ciki hadda waɗansu sassa na babbar hedkwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin mu na wannan hantsin za ku ji cewa batun karewar tattalin arziki da kuma itila'in dumamar yanayi ya sa waɗansu 'yan majalisun wakil na Najeriya daga jihar Kebbi kiran wani taron gauga a birnin Tarayya Abuja. A Jamhuriyar Niger kuwa hukumomin Jamhuriyar ta Niger ne da na jihar Kano na Tarayyar Najeriya sun fara ruwa da tsaki na ganin an ci gaba da gudanar da ayyukan gina makarantar mata zalla ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin Jamhuriyar Niger da jihar Kano ta an dakatar da ayyukan a can baya. Akwai karashin hira ta musamman da muka yi da tsohon shugaban kasar Jamhuriyar Niger Alhaji Muhammad Usman wanda ke gudanar da wani rangaji yanzu haka a waɗansu yankunan ƙasar. Akwai shirin na ƙasa da sharhin jaridun Ghana sai sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkan wannan zai zo muku bayan na mayar da ku a Washington DC domin ku saurari labarin duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump yana sanin cewa cutar coronavirus mai kisa ka iya shiga Amurka tun farkon shekarar 2020, amma kuma da gangan bai fada wa Amurka gaskiya ba akan irin bargar da cutar za ta iya yi saboda gudun kada ya sa mutane fargaba. A cewar wani sabon littafi da wani dan jarida Bob Woodward ya rubuta, Trump ya takaita barazanar cutar a bainar jama'a. Bayan kwanaki 10 ya kira Woodward ya fada masa cewa ya yi tsammanin lamarin ya fi hakan ban tsoro. Trump da ya faɗa wa Amurkawa cewa cutar za ta kawo cikin ɗan lokaci, kana ba ta da bambancin da murar da aka saba gani a duk shekara. Ya hakikance gwamnatin Amurka za ta shawo kan cutar. Da yake gangamin yakin neman zaɓe a jihar Michigan da ke tsakiya maso yammacin Amurka da ake kwatantawa da filin daga, Biden ya cancaki yadda Trump ya tinkari yaki da cutar wacce ta kashe kusan Amurkawa 190,000 ta kuma kama sama da mutum miliyan 600,300. Waɗannan alkalluman biyu su ne mafi girma a faɗin duniya. Wasu manyan 'yan majalisar Amurka sun kira ga gwamnatin Trump ta gudanar da bincike akan sakawa madugun 'yan adawan Rasha Alexei Navalny guba, kana ta ɗora wa Vladimir Putin da gwamnatinsa takunkumi. Kafin sa masa guba a watan da ya gabata, shugaban 'yan adawan Rasha Alexei Navalny ya ce yana aiki ne kan ɗaya daga cikin rahotannin bincike da dama da aka gudanar akan ayyukan cin hanci da rashawa da gwamnatin Rasha take aikatawa a birnin Tomsk na Siberia. An afka masa ne yayin da yake komawa Moscow, kana daga bisani aka kai shi Jamus. Kremlin ta musanta hannu a cikin wannan batu, kana ta yi fatali da duk wani zargi da ake mata na aikata laifi. Shugaban Donald Trump ya bada martaninsa akan sakawa Navalny guba ne a makon da ya gabata, yana mai cewa yanzu babu da wata shaida, amma dai zan duba batun. Kowa yana ambatar kasar Rasha, kuma ni ban damu don an ambaci Rasha ba, amma ni ina ganin yanzu China ce kasar da ya kamata a rika maganar ta fiye da Rasha, saboda abubuwa da China ke yi sun fi muni. A jiya Laraba, wata kotun Istanbul ta yanke hukuncin zaman gidan yari akan manema labarai sakamakon samunsu da laifin take dokar daukar labarai a hukumar leken asiri ta kasar Turkiya, amma kuma aka bada umarnin sake su yayin da ake jiran daukaka karar su. Yan jaridan guda 6 za su fuskanci daurin shekaru 20 a gidan yari akan laifin fallasa sirri da kuma take dokar hukumar tattar bayanan sirrin Turkiya. Shari'ar da ta ja hankali ta bayyana damuwa ne game da wani labari cewa an kashe wani jami'in hukumar leken asirin Turkiya a kasar Libya a cikin watan Fabrairu. An dai wanke su daga zargin da ake musu akan sirrin kasa, amma kuma kotun ta ɗaure Aydin Teza da Farhat Selek da kuma Murat Agiral da suke aiki da jaridan Yeni ya san mai ra'ayin Kurdawa shekaru 4 da watanni 8 a gidan yari akan zargin take dokar hukumar leken asirin kasa. Babban jami'in kula da cututtuka masu yaduwa a Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa a jiya Laraba cewa dakatar da AstraZeneca yayin da ake gab da gwajin maganin COVID-19 ya tabbatar da muhimmancin da aka baiwa kare lafiyar jama'a wurin aikin gwajin. Yana da muhimmanci a bayyana dalilin da yasa ake da tsarin gwajin matakai daban-daban domin tabbatar da su kansu waɗanda ake gwajin ba su samu wata matsala ba, inji Fauci a wata tattaunawarsa da shirin CBS This Morning. An dakatar da katafarin kamfanin magunguna na Birtaniya da Sweden ne daga aikin gwajin saboda kamuwa da ciwo da wani mutumin da ya bada kansa aka yi masa gwaji da maganin ya yi. Abin takaici ne hakan ya faru. Ya yiwu za su ci gaba da raguwar aikin gwajin, inji Fauci, amma kuma ba za ka iya sani ba, akwai bukatar su zurfafa bincike. Daga ƙarshe ma'aikatar tsaron Amurka za ta rage yawan dakarunta a Afghanistan daga 8,600 zuwa 4,500 kafin farkon watan Nuwamba, a cewar shugaban rundunar tsakiya a jiya Laraba, sa'o'i bayan da ya sanar da janye sojoji da dama a Iraki a wannan wata. A sojoji 4,500 ma za mu iya cika aikin da muke so, Kane ya ce sun bayyana aniyarsu cewa ba za su nemi su yi babakin rai a cikin wannan ƙasa ba. Amma kuma muna da wata bukata ta musamman, bukata mai muhimmanci da ta sa muka amince cewa kungiyoyi kamar Al-Qaeda da ISIS ba za su kai hari akan Amurka ba, inji wani janar na sojan ruwa, Kenneth Frank McKenzie, yana faɗa wa muryar Amurka da wasu kafafen yaɗa labarai guda biyu. A cikin watan Yuli, kwamandan rundunar tsakiyar ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai bukatar fara tattaunawar Afghanistan, kana Amurka tana da ƙwarin gwiwa cewa Taliban ba za ta ɗauki nauyin ƙungiyoyin ta'addancin ISIS da Al-Qaeda kafin rage yawan sojojin na Amurka a Afghanistan ba. Shi ma sakataren tsaron Amurka Mark Esper ya faɗa wa labaran Fox News a watan da ya gabata cewa Amurka na shirin rage yawan sojojinta zuwa ƙasa da 5,000 a Afghanistan zuwa ƙarshen watan Nuwamba.
Kenan daga sashen Hausa na muryar Amurka, yanzu za mu tsunduma a cikin rahoton da muke dauke da su, inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya, batun karewar tattalin arziki ne da itti'ilain dumamar yanayi ya sa 'yan majalisun wakilan kasar daga jihar Kebbi suka kira wani taron gaugawa a Abuja birnin tarayya, inda suka nemi gwamnatin kasar ta Najeriya ta kafa wani kwamiti na ƙwararru wanda zai samu hanyar magance batun dumamar yanayi da neman inganta muhalli domin kawo wa al'umma sauki musamman a wannan lokaci na damana da annobar coronavirus. Ɗaya daga cikin 'yan majalisar Honorable Shehu Muhammad Wamban Koko ya bayyana wa wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja birnin tarayya Madina Dauda cewa sun yi wannan kiran ne ganin yadda ambaliyar ruwa ke addabar mutane a ƙasar ta Najeriya, musamman a jihar Kebbi da kuma ƙasa baki ɗaya, ga yadda hirar taso ta kasance.
Mun yi amfani da damar da muka samu yanzu ta kiran hankalin gwamnati cewa ba shakka abin Allah ya kawo shi sai abin mu Allah lamarin shi, amma ita kuma gwamnati take da haƙƙi na kare rayuwa da dukiyoyin al'umma, ya kamata abu na farko a kai dauki na gaggawa abinci, wurin kwana, bun lullubewa, bargo da sauransu, wanda na yi magana da DG na Nema jiya, shi har ma ya tura an ji an yi kuma yana shirin kai irin wannan abubuwa, ta kinga daga gwamnatin tarayya kenan. Na biyu kuma mun ji hankalin gwamnatin tarayya cewa a tabbatar da an yi wani shiri wanda zai na bincike ko na shawarwari na masana yanayi na ƙasa ko yanayi na muhalli cewa me yake kawo irin wannan abu. Wani yana gaya min cewa shi tun da yake rayuwar shi shekarar 53 yake fito ga irin wannan abu yake ba, wanda ruwa haska kai irin wannan ambaliya din an yi ko shekara, amma wannan shekarar abun daban, abu ne na Allah, amma kuma abu ne wanda yake ana bincika a gani me ya kawo wannan abu. Akwai abun da yake kira climate change, yana yiwa shi ne mai magani ta ina za a samu sauki a kan irin wannan abubuwa, saboda ya kace da irin wannan abun ta ina mutane za su tafi tun daga argungun kamar na fada fadama ce har abin da ya kai makwabtan mu na Benin Republic kasar Benin, sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ruwa sun ci kowa ta zo, abinci ya tafi, shinkafa musamman shinkafa ga kuma tsada tana faruwa ta abinci yanzu, shi yasa muka ce a kai ayi wannan abu a ganin me yake kawo irin wannan abu. Abin ku kuma kamar na fada hanyoyi da gajoji sun tafi musamman ta nan wajen Bagudo, wata hada da tsakanin Bagudo da kuma kasar Benin Republic ita ma ta kare.
kuna neman wa'annan agaji domin kuna tsoron kila faruwar wannan ambaliya da kuma iftila'in nan da ya fada ma wannan shiyar zai kawo kaman yunwa ne na rashin abinci ko me yasa kuke ganin ya kamata a zo ai wannan taimako na gaggawa
ai ajiya mu dinna ba abin da ba zai kawo ba ita ambaliya irin wannan abin da ma muke hasashe kila za a yi kolara ba abin da muke amuna roƙo Allah ya kawo da irin wannan saboda ita ambaliya ba komai tana shigowa da shi ga mun sun yi da al'umma mu suke talakawa ne manoma ne a suna yin bandaki wanda za a gina a kasa wanda na Hausa ne ko locally na irin na al'adar mu to irin wannan abun ya ce komai zai shigo abubuwa na kashi na fitsari komai zai a ruwa gashi ne ya cin kushi ruwan sha gashi dai to abinda muke hange kila irin wannan ba hankali ba bayan wannan kuma za ga wata cuta biyu ta kolera za ta amai da sauransu shine muke son mu ja hankali a umma cewa a kuma wanda ake sha a kula inda kuma ake zama a kula muhallin da ake tare da shi inda ya sauka an ka cinkushe kuma saboda wasu sun bawura da su an tafi makarantu an tafi gidajen makwabta da 'yan uwa shi ma a kula wannan wata fitina ce wadda ba ma roƙo Allah kuma ya kawo Allah da ya kare mu amma ita kuma gwamnati cin hankalinta na kawo cewa wannan abin muke kallo na iflai nan da ya zo ya komi da ya zuwa da shi ba na son na ce tsadar abinci kowa ya sani arewacin Najeriya musamman a yanki na da yake manoma ne akwai tsadar abinci dazu ina magana da wani mutum mai na dan jami'ar APC yake gaya mu shinkafa buhun masara naira 20,000 talaka ina zai iya wannan gero 18,000 shinkafa ma ni kaina na siya naira 30,000 ina za a tafi
ina ce rawa za ku taka matsayin ku na ƴan majalisu
rawar za mu taka shi na farko ba ga wani shawara da biyu kuma duk abin da gwamnati ta shirya saboda al'umma su fita wannan abin in ya kasance a yi doka wallahi shirin muke ba abin da muka so ya Abuja in ba wannan ba duk abin da zai kawo al'umman mu sauki na rayuwa wallahi a gaban muke za mu yi shi kuma za mu ba gwamnati goyon ba kamar yadda muka saba ɗari bisa ɗari ba abin da gwamnati ta kawo na cewa a taimaka da wannan ya shafi rayuwar al'umma wannan ba mu yi ba sai shekarun mu da 'yan wata uku wata huɗu da muke cikin wannan wurin babu wannan muna kira a shirye muke mu ba gwamnati goyon baya a shirye muke mu taimaka ma al'umma mu ta hanyar da ya dace da zamu iya daga aljihunmu da kuma duk aikin da muke yi a shirye muke mu yi shi
an gaida Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Niger makwabciyarta inda a wata hira da ya da manema labarai shugaban majalisar mashawartan da magaran Muntari Usman ya bayyana cewa za a dawo da ayyukan gina makarantar nan ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jamhuriyar Niger ta jihar Kano tarayyar Najeriya wacce za ta tattara ɗaliban jamhuriyar Niger na Najeriya kuma mata zalla an dai so ma gina wannan makarantar ce a cikin shekara ta 2014 kafin daga bisani a dakatar saboda wasu matsaloli da suka jitta a cewar shugaban majalisar mashawartan na damagaram Muntari Usman a yanzu haka hukumomin kasashen biyu sun fara ruwa da tsaki na ganin an dawo da ayyukan gina makarantar nan ba da jumawa ba
to kusan an fara gini halayen gidaje an yi wurare inda mushinan da kwarda su zanna kuma akwai sai aiki zo ya tsaya wanda aka ba kwangila wannan su ɗan nishan amma yan Niger masu zama a Najeriya musamman a jihar akwai alhaji da wadannan madawa na Niger ne mai zama da mutum Najeriya akwai Hajiya Fati Malam Umar wadda ta ta wakilcin mu a Kano a zaman consul na Niger a Kano kuma tana ritaya amma yanzu mazamin Kano ce can aka ba su kwangila wata gwamnatin jihar Kano ta ba su kwangila ta aka ba su kwangila suna cin aiki ya tsaya saboda abubuwa da dama da yawan da ba an komo da sassa ba to yanzu an yi niyyar a ci gaba da wannan aiki kenan shi ne wannan tawaga ta zo suka zo da masu girma ministori na ilimin sassa da na aikace-aikace na jihar Kano ministan mu Sanusi Samru ya zo shi ma ministan mu na ilimin sassa a Ajini ya zo kuma a nan da makarfan sanin an tafi an ga wannan wurin aiki an zo da injiniyoyi na Kano wanda suka kware bisa abun harkar gine-gine kenan an zo an yi aune-aune an ga gini wanda ya yi an ga shi an ga wanda ana tsammanin sai an diba an yi bincike sosai cikin koma gida sai bincike sosai sun dauki gwaji-gwaji wuri-wuri sai sai su sa cikin na'ura a gani wanda ya yi shi kenan a ci gaba da shi wanda bai yi ba in ya kamata a gyara a gyara in kuma sam ba zai yi ba sai an kashe sai a kashe don saboda alhaki ne ga wuyan mu magabatan Niger kuma a haki ne ga su magabatan jihar Kano, idan saboda yaya ne za a kawo kenan bai dace ba a sa su su yi karatu a gidaje wanda ginin nasu wasu iri zai kawo matsala.
Yanzu kuna sa ran kamar gwamnatin Kano za ta ci gaba da yin wannan ayyuka na ƙara shi wannan makaranta saboda amfanin kasashen biyu yadda za su mura gaba daya?
Shakka ba za su ci gaba, wannan muna da mun tabbata, saboda abu ne na faɗe shi sau da yawa, da Kano da Tawagaram sun fi asali muna da fulɗa. Kano ita ce babbar kasuwar mu a cikin a duniya ma za a ci gaba da mu ɗan Damaga, kuma mu kuma Damagaram mu ne ƙofar Kano ta zuwa arewa. Kenan ko yau ko gobe dole ne mu ɗauki Kano da muhimmanci, kuma ƴan Kano su ɗauke mu da muhimmanci.
Har yanzu dai muna jamhuriyar Nijar, inda yanzu za mu kawo muku ƙarshen hira ta musamman da muka yi da tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar ta Nijar Alhaji Muhammad Usman a wani rangadi da ya soma a waɗansu yankunan ƙasar, bayan yaya da zango a birnin Kwanni, bayan an je dalilansa na soma wannan rangadi a kashi na farko na wannan hirar. A kashi na biyu na tambaye sa ne domin jin ko zai kai labari a zaben shugaban ƙasa na shekara 2020, sai kada baki ya ce.
Bi izinin Allah, kai kana shi ko ji sauran ranka shi kai kamar ni bako gane na mu duka yan Nijar ne ko da duk sauran jama'an Nijar, kowa ya dandana kudarsa ko ba haka ba? Kowa jikin shi ya gaya mishi, cikin shi ya gaya mishi, ajihun shi ya gaya mishi, ko ba haka bane? Ko kuma ka yi wata doguwar tafiya ka tafi can sararin samaniya ba ka da labara mini ke faruwa Nijar? Na san yadda ni nake da wani sayin labaru, kai dan jarida ka ma hini sanin labarin da suke dangane da abun da yake gudana a Nijar. To jama'a, Malam Bahaushe dai ya ce jiki magayi, jiki magayi. ‘Ya’yan Nijar kowa a yau jikin shi ya gaya mishi, dole ne a canza, dole ne a canza. Ko ko so kuke wahalar ta fata haka, ta fata yanzu haka kuke fata kai bago? To don ku a gurmu da yardar Allah, wannan zance ya kare lokaci kada yake jira.
To masu sauraron mu kar ku sha'afa, muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma ga Sulaiman Muni Barma dauke da shirin na kasa.
Na kasa,
na kasa,
na kasa,
ba kasawa ba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulaiman Muni Barma. Makon jiya shirin na kasa ya samu bakuncin Abdulfatawo Idris, wani makaho da ke shugabancin wata makarantar makafi a kasar Ghana. A farkon hirarsu da Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alpha Radio Kumasi, Malam Abdulfatawo ya yi takaitaccen tarihin rayuwarsa da kuma irin famar da aka sha kafin zuwan wannan lokaci. To a kashi na biyu kuma na ƙarshen wannan tantaunawa, za mu ji yadda rayuwar na ƙasassun Ghana ke gudana a kungiyance, kasancewarsa jagora a wannan tafiya.
Ni ne President Ghana Blind Union Kwabiri East India. Insha Allah muna duba abin da zai bari tafiyarmu ya yi kyau. Sometimes akwai wasu ababai ma fashe mun fi da aljihunmu mu taimake, kamar cikin lockdown ga mun samu abinci ba mun sa sema wasu ƴan waye mun da ba su da shi. Kuma godiya fare da abin da zai taba kare cikin sallan ga ya mini taimako nama. Akwai wasu mutane mun da ba su samu ba da ke na ba su. Don shi godiya afare da godiya ba abin da za mu manta da haifar da suna taimaka musu sosai, kashi wanda zai kawo abin da taimakon shi ya ba a faradio cewa ya taimaka mutane ba abin da a faradio zai tabbaci amanan wani ba, hatta ma wasu lokuta kudin da rakka ma da kai yake taimake mu da shi. Don shi ifan ba abin da za mu taba zarga faradio ba, suna kokari ka ba kokarin wasa ba. Ni president warana kamar shekarun da wuce an ba ni abinci ma na kai ma wasu farablan school da na kai, ai azumi da shi da aka ci sallah da shi. Don shi fa
sport da wasa ba nauyin da afare da yake da azada shi nan ba nauyin wasa ba
to kungiyan ku kuna da wani aiki da kuke yi kuke taimaka ma kanku ko kuma ya kuke taimaka ma kanku saboda kungiya da ya kamata a ce akwai wani abin da kuke kuna taimaka ma juna
gaskiya ne da daidai shi amma kike gani yawancin mutanen mu ba su aiki don shi muna zuwa gun afare da su wasu mutane da su saurare da su zai taimake mu ku samu wasu abin da taimaka mutane don shi ya sa ma na ce ya kamata ka wannan dawadawa project din domin inda muke yi wannan project kuma ina roko wanda zai taimake mu wannan project din yanzu kuma wannan ilimi da muna shi amma babu da kudin da zamu iya mu yi wanga ba besides that and abin ga and zamu mu samu certificate ma a bamu wannan license mu yi wannan abu shi ma muna fama da shi wanda zai taimake mu duka yanzu ya taimake mu je mu yi wannan abu domin muke yi wannan abu insha Allah garan mu ya rage domin cikin wannan kudi zamu doki mu taimake wannan mutane yau haka akwai wasu da suka maka yace muka ci a kai su iyaye su ba su da kudi za su kai yaran mu su shi muna bi fama da mu kai su kuma gashi ba kai ka jike ya abin da yaro ko yariyar su ba kudi domin inda gwamnati ba ce free ma a hawo mota kai shi an ci wani dan gari dai da wani dun sabulu da sabo ba ba kai kana kai ya wadannan yaran su na za samu wadannan kudi don shi muna roƙo gaba a dai taimake mu mu taimake wadannan mutane kuma su samu su da mu muka samu iyaye na sun je lahira kaman shekaru hudu da ya wuce kuma sun taimake na samu masai tukun Allah ya kabure shi insha Allah Allah ya sa su huta kuma ina da yayi ni na kaman hudu game da ni biya da mata kuma kaman hudu insha Allah kowa cikin family na dai sun gani kaman dan ba wani discrimination ba wani problem tsakanin su abinda nake so su taimake ni insha Allah suna taimake ni fisibi ba wani problem shi su duka ina ga shi su kitu na mun wani abu garin ga da afare da ma lokacin lockdown afare da su yi kokari da mu lokacin da mu ya buge mu sosai gwamnati ma bai kula da mu ba afare da kula da mu to shi ga da afare da wanda suka taimaka mu da muka samu problem a cikin gangan ciki mun gode musu duka abin da yake ne gwamnati na gurgure na a cikin karatu mu amma ina so kuma roƙo gwamnati ya kuma kara wani karfi da kai domin akwai wani braille na ba kaman bai iya braille amma kokolwan shi na aiki don da bai san rubutan braille na shi zama kaman education nan ba abin da zai samu ba kuma yanzu akwai wasu software da za zaka kai magana na software nan ya zara maka shi muna roƙon gwamnati ta kawo da wurin na ba bai shi inda mai shi bai yi braille na shi wannan abin ne ta mutum shi shi kare ya zama radanda roƙon da nake so roƙo kuma zai roƙo kuma Voice of America mu da muka gano kuma saloki na nan na wai wani ma ya samu kudi ma sai computer problem to shi zamu roƙo su da wanda yake da shali ko tsofaffin computer shi ma za su taimake mu da shi ce ma mu yi ba zan wayan mu kuma su yi karatu da shi da mu iya yin alili in dai suna da wani scholarship kuma za su ba ni man da nake so in yi master shi na kuma alili da ya ni da
to masu sauraro nan muke rufe wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakonmu Abdul Fatawu Idris daraktan makarantar makafi da Nimatu Abdullahi Yamboni ta tashar Alpha Radio Kumasi da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ni Sule Mumuni Barma ke ce da ku mu ne lafiya
Sule Mumuni Barma an gaishe ka to yanzu lokaci ne da Radwan Abbas zai gabatar mana da sharhin jaridun Ghana
da jaridar Kamiyar Times da mu so masharhin jaridun na yau kuma ba cikin manyan kanan labaranta wannan labarin ne buɗe damun din bazare da ambaliyar ruwa na shekara-shekara gwamnati za ta bayar da kuɗi Ghana City miliyan 29.6 domin magance matsalar lokaci mai tsawo jaridar ta ce gwamnati ta shirya gabatar da atisayi na gaggawa da aka ce akan kuɗi Ghana City miliyan 29.6 da ke na fatan kawo sauƙin wannan matsala na
ambaliya na duk shikara shikara wadda ke mugun banna da zaran ya hadu da bude damon din bagare inda commission din albarkatu ruwa ne ce ta bayyana haka a cikin wani jawabi daga commission ta gabatar baban sakatarin zattarwa na commission Ben Ampuma ya ce gwamnati na fatan tabbatar wa al'umma dage wata wurin yin aiki don tabbatar da matakai gajeren lokaci da kuma lokaci mai tsawo da zai kawo karshen wannan rikici dake shafan kogin Wild Volta shugaba Akufo Addo ya hakoce akan irin sarki da kokon shugaba Mahama yayi gangane da al-kabilan Achim wanda ya kira su Achim mafia wato en sakawa kenan ko kuma dai mazalunta na Achim yana mai kira ga malamai na Kirista da su ja kunnin tsohon shugaban na kasa shugabana na Akufo Addo ya nuna damuwa ainin ga shiru da shugabani ko kuma dai manya ko kuma dai har iyau malamai na kasar sun kai dangane da irin wannan jawabi da tsohon shugaba Mahama yayi wanda ke nuna kabilanci shugaba Akufo Addo ya nuna cewa in shugaban kasa ya faɗi abin da bai dace ba kamata yayi a baya masa a fuskar sa haka kuma dukkan ma shugaba na ɗan adawa ne yayi wannan kuskure shi ma a gaya mu da shugaba Akufo Addo ya sadu ne da shugabannin na bishop din Katolika a Jubilee House a ranar Juma'a inda yayi wannan jawaban tsohon shugaba Mahama wanda shine dan takarar jami'ar NDC amma ko da ya gabatar da wani jawabi da ke suka ga wata harakar da ake cewa a Jafadin sannan gabanin aka Isaac Adongo wanda mamban majalisar dokoki ne da ya tantance wannan jawabi ya sifata al'umma da ke aiki a wannan harakar a matsayin Achim Sakawa boys wato mazalunta kenan kuma dai an sakawa na Achim da wannan labari muka riso karshen sharhin jaridun na yau Ridwanul Lamuk ya raba sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
Hali yanzu masu sauraron mu ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka
lokacin da suka dare kan kargar mulki a shekarar 1979 ake zargin bankin jiran da hannu a kashe-kashe kisan har-haren ta'addanci da kuma kai har-haren ta'addanci a sama da kasashe 40 yayin da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce zaluncin gwamnatin da kisan kai bai tsaya a cikin kasar kawai ba ranar 21 ga watan Agusta ranar da kowace shekara ake tunawa da kuma zaman makoki ga waɗanda harin ta'addancin ya shafa Ma'aikatan harkokin wajen Amurka domin girmamawa da tuna waɗanda lamarin ya shafa ta kagaba takunkumai kan ƴan Iran 14 da suka aikata laifukan take haƙƙin bil'adama 13 daga cikin su waɗanda jami'an gwamnati ne da suke da hannu a wani kazamin hari da aka shirya da kyau a Switzerland a 1990 masu kisan 13 da suke nuna kansu a matsayin jami'an diplomasiyyar Iran suna aiki da umarnin gwamnatin su yayin da gwamnati ta kiza wasu har-hare da dama da aka kai a kasashen waje waɗannan wakilai da suka kai har-haren ta'addanci da kisa don su rufe bakin ƴan adawa Iran duk da haka kamar yadda sakataren harkokin waje Pompeo ya faɗa a cikin wata sanarwa da aka sanar da sunayen ba wai a kasashen ƙetare kadai bane gwamnatin Iran take amfani da tsoratawa da tashin hankali don ta sami iko kan ƴan ƙasar Iran Amurka ta kuma bayyana a fili sanya takunkumi ga Hujjatullah Qudsi Suri daraktan sanannen gidan yarin Ebin na Iran inda ake azabtar da fursunonin siyasa da azabtarwa na lokaci mai tsawo ciki har da fyaɗe duka da kuma rashin kulawar likita kana ana garkuwa da 'yan kasashen waje domin neman sassauci daga gwamnatocin kasashen su ayyana waɗannan jami'an Iran 14 da suke da hannu a mummunan take haƙƙin bil'adama yana nufin an hana su da dangin su shiga Amurka waɗannan matakai sun tura sako na goyon bayan waɗanda ke ta haƙƙin da jamhuriyar musulunci ta Iran ya shafa a duniya cewa za mu tabbatar da ganin an hukunta waɗanda suke yaɗa ta'addanci da tashin hankali sakataren harkokin waje Pompeo ya ce Amurka za ta ci gaba da matsa lamba ga Iran don ta kula da mutanenta tare da mutuntawa da girmamawa Amurka na sa ran ganin ranar da waɗanda suka aikata laifukan take haƙƙin bil'adama a Iran da ba zai kirgu ba za su fuskanci shari'a ta gaskiya da kuma fatan cewa waɗannan matakai za su samar da jin daɗi da kuma sake tabbatarwa da dangi da abokanan waɗanda suka rasa rayukansu saboda tashin hankali da zaluncin gwamnatin Iran a cikin gida da waje wannan shine sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka
masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da yazo muku daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger tare da makon ofishin muryar Amurka da ke birnin Mai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Haruna Amman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga birnin Kwanni ta Jamhuriyar Niger masu salamu.